Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan ana shan hanki lafiya. Har yau baba ya ku makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran aboka aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Alhamis 28 ga watan Satumba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da shugaban kungiyar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta SISLAC Awal Musa Rafsanjani akan rawar da Najeriya ke takawa wurin yaki da cin hanci da rashawa. Muna kuma dauke da shirin na kasa wanda Salimu Muni Barma zai gabatar. Akwai kuma sharhin jari don Ghana da Ridwan Muftar Abbas zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masararo assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Majalisar Dattawan Amurka tana kokarin daukan wani mataki da zai buƙaci sahalewar duk ƴan jam'iyyun kasar biyu a majalisa da zummar kare aukuwar dakatar da ayyukan gwamnati. Sai dai kuma kakakin majalisar Kevin McCarthy ya maida hannun agogo baya. Kakakin kuma ɗan jam'iyyar Republican ya bayyana manufarsa cikin sirri a jiya Laraba. Ya buƙaci ƴan gani kashin Republican a majalisar su amince da matakin wucin gadi na majalisa da zai bada dama gwamnati ta ci gaba da aiki. Matakin da a baya yace ba za su taba dauka ba. Ana sa ran jefa ƙuri'a dan gwada sakamakon matakin a ranar Juma'a wato wuni daya kafin cikar wa'adin ranar da za a rufe ofishoshin gwamnati. Dokar majalisar ta rage yawan kuɗi da gwamnatin tarayya za ta iya kashewa da kaso 8 cikin 100 sannan ta dada tsauraran matakan tsaro akan iyakoki. To sai dai kuma in Democrats da in Republican ƴan gani kashin makasi sun ki amincewa da dokar. Udurin dokar zai samar da kudaden da gwamnati za ta kashe sannan ta ƙara dala biliyan 6 kan tallafin Ukraine da wasu biliyan 6 kuma na tallafin bala'o'i. To sai dai makasi ya ci amincewa da shi. A wani bangaren kuma a daren jiya Laraba ne ƴan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican 7 suka fafata a dandamalin muhawara. Kowannen su yana kokarin burge ƴan jam'iyyar wanda zai kalubalanci tsayawar tsohon shugaba Donald Trump wanda ya baiwa sauran ƴan takarar rata mai yawa a ra'ayin neman goyon bayan jama'a a takarar shugaban ƙasa mai zuwa na 2024 duk da jerin tuhume-tumen da yake fuskanta kan aikata laifuka hudu. Wannan karon kuma kamar yadda yayi a baya, Trump ya kaurecewa muhawarar da jam'iyyarsa ta shirya yayin da takwarorinsa na Republican suka fafata a dandamalin muhawarar da aka yi a wurin taron ɗakin karatu na Ronald Reagan da ke California. Trump zai shirya wata muhawarar a jihar Michigan da ke da mahimmanci a siyasar Amurka, inda ma'aikatan kamfanonin motoci suke yajin aiki don yi wa manyan kamfanoni masu ƙirar motoci uku bore. Trump ya fahimci cewa kauracewa muhawarar da jam'iyyar tasa ta shirya don fafatawa da sauran 'yan takarar jam'iyyar ba zai yi wani illa ga farin jinin shi a wurin al'umma ba, wanda Real Clear Politics suke tattara ƙuri'un jin ra'ayoyin al'umma da ya nuna yana kan gaba na amincewar al'umma ya kasance ɗan takarar jam'iyyar Republican da kaso 56, sannan kuma yana gaba da wanda ya fi kusa da shi wato gwamnan Florida Ron DeSantis a farin jinin jama'a da kaso 42. Fadar White House ta ce ta kafa wani kwamitin shawara da ya kunshi fitattun 'yan Amurka 'yan asalin Afirka da zummar inganta tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da 'yan Afirka mazauna kasashen ƙetare, wani ƙudurin haɗin kai na shugaba Joe Biden don inganta haɗin kan Amurka da Afirka. Wannan yunkurin yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu ƙaruwar shigowar baƙin haure daga Afirka da ya kai shekaru 20, wanda zai yi tasiri mai mahimmanci akan al'ummar a ƙasar nan gaba. An zaɓi 'yan kwamitin mai mambobi 12 daga jerin wasiƙu sama da 100 da suka burge a cewar Johnny Carson, wani tsohon jakada a Afirka wanda ya kasance wakili na musamman ga Biden wanda yake da alhakin shirya taron Amurka da Afirka na 2022. Majalisar wacce ta kunshi shugabannin 'yan kasuwa da kuma fitattun masu fasaha da wani ɗan wasan kwando wacce take ganawa bayan wata uku za ta baiwa jama'a dama ta saurari tattaunawarta. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan, kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta SISLAC a Najeriya ta gabatar da wani rahoto akan rawar da Najeriya ke takawa wurin tabbatar da mulki na kware a gargashin shirin majalisar dinkin duniya na muradun karni. Shugaban kungiyar Awal Musa Rafsanjani ya mun karin haske akan wannan rahoton da kungiyar ta kaddamar a gefen taron majalisar dinkin duniya da aka kammala a ƙarshen mako. Da kuma abin da yake cewa
makasudin wannan taro da muka yi don mu gabatar da rahoton da muka yi na kamar yadda Najeriya ta alƙawarin cewa za ta gabatar da shirin muradin karni musamman na 16 wanda yake magana yadda za a tabbatar da kan cewa yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama ya tabbata da kuma tabbatar da kan cewa ana ba da sahihan labarai ga jama'a da suke bukata da kuma yanda ake amfani da kudin kadarori da aka karbo daga waje ko kuma daga gida to wannan rahoto da muka yi ya nuna mana yanda Najeriya ta samu ci gaba ko kuma bata samu ci gaba akan irin wannan muradan da ta yi kudirin yi ba to mu muna yin wannan rahoto ne don mu tabbatar da kan cewa Najeriya ta cika wato alƙawarin da ta yi don ta tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa da tabbatar da kan cewa an gina hukumomi ba tare da ana yi musu katsalandan ba kamar hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumomin da hukumar zaɓe ta ƙasa da sauransu da ya zamanto cewa ana da cikakkun irin waɗannan ma'aikatan gwamnati da za su yi aiki fi sabilillahi ba tare da an kawo wani cin hanci da rashawa a cikin aikace-aikacen da suke ba shi sa muka yi wannan rahoto muka ga inda Najeriya take matsayin da take da kuma abin da yake ya dace a yi
to abinda ko kuma a rahoton ku shin kun ga akwai nasara a wannan fanni ko dai a har yau dai ana baya
to gaskiya wannan rahoto ya nuna mana kan cewa akwai alamun gyara da dama ko kuma kokari da ya dace a ce an yi don a tabbatar da kan cewa an samu ci gaba mai dorewa da zaman lafiya da kuma toshe hanyoyin da ake sace-sacen dukiyar ƙasa a Najeriya misali har yanzu mun ga yadda ake kwasar dukiyar ƙasa illicit financial flow da money laundering har yanzu ba a yi wani abu cikakke wanda yake ya dace a ce an rage irin waɗannan sace-sacen kuɗaɗe da ake fitar da su waje ba sa'annan na biyu duk da dai muna da wato dokar nan ta freedom of information wato dokar nan da ta ba da damar da za a yi wa 'yan ƙasa bayanai ko kuma 'yan ƙasa za su nemi bayanai na sahihan abin waɗanda gwamnati take to har yanzu mun ga cewa wasu da dama ma'aikatocin gwamnati ba sa bin wannan doka sa'annan a cikin wannan rahoto mun ga yanda ba a samu nasara ba wajen amfani da kudaden da aka karbo wato asset recovery da yawa irin waɗannan kudaden ba bayanan inda suke sa'annan a cikin wannan rahoto mun ga yanda ake da ɗibarin kudin ƙasa ake fita da su kuma a cikin wannan rahoto mun ga yanda ake amfani da kuɗi don siyan makamai da kuma siyan zaɓe a Najeriya saboda haka ba a samu nasarori sosai a cikin wannan ɓangaren ba amma an samu nasara wajen misali wajen bayyana sunaye na waɗanda suke mallaki kamfanonuka wato beneficial ownership nan Najeriya ta yi ƙoƙari don ta kawo rijista na sunaye da za a yi ganin waye yake da kamfani kaza waye yake da kamfanin man fetur waye yake da kamfanin ma'adanu da sauransu wannan bangaren mun ga an samu ci gaba
to irin wannan kokarin kuna yi kun daje kuna fidda rahotanni da sauransu shin kuna ganin yadda kuke so a samu ko dai haka ne za a yi tafiya ko ta fidda rahotanni amma kuma masu sama da fa'ida dukiyar ƙasa za su ci gaba da yin abin da suka saba
to za mu ci gaba da yin gudunmawar da muka saba yi don muna ga cewa idan aka yi shuruɗin illar za ta yi yawa amma in aka ci gaba da bayyana irin waɗannan bayanai da kuma tallafawa gwamnati ta tabbatar da kan cewa ta yi abin da yake ya dace muna ga cewa za a yi nasara amma ƙin yin maganar akwai illa yin wannan irin aikace-aikacen da muke akwai illa
to yanzu da kuka kaddamar da wannan rahoto me zai biyo baya
to yanzu dai wannan rahoto mun ba wa matar shugaban ƙasa kuma mun ba wa wato sauran shugabannin matan shugabannin kasa da suka zo wannan taro su kalata kamar na Ibrahima na Rwanda da kuma ita Deputy Commissioner ta Police ta na New York ita ma mun ba ta wannan rahoto duk kuma sun karba sun ce to za su nazari akai dan su tabbatar da kan cewa musamman gwajin cin hanci da rashawa da rashin kwanciyar hankali da ake samu a Najeriya da Afrika da sauran bangarori da yawa za su san road da za su taka dan su tabbatar an samu kwanciyar hankali.
Awal Musa Rafsanjani kenan a tattaunawa da muka yi da shi akan alƙawarin da Najeriya ta dauka na yaki da cin hanci da rashawa a kasar. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
A yau Alhamis ne ake sa ran dawowar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala ziyarar aikin shi na farko a fadin Afirka bayan nada shi shugaban Pentagon. Austin ya fara ziyarar tasa daga Djibouti tushen sansanin sojojin Amurka a nahiyar Afirka inda ya gana da shugabannin Djibouti da shugaban Somalia. Wanda Austin ya bayyana cewa sojojin kasar sun cimma gagarumar nasara akan kungiyar ta'addancin Al-Shabab cikin shekara daya wanda ya dara nasarorin da suka cimma cikin shekaru biyar. Daga nan kuma Austin ya nufi Kenya inda ya ziyarci sansanin Manda Bay dake kusa da iyakar Somalia inda wani harin ta'addanci ya kashe 'yan Amurka uku a shekarar 2020. Sakatarorin tsaron na Amurka da Kenya sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar tsaro na shekaru biyar tsakanin kasashen biyu da zai baiwa kasashen damar aiki don kawar da barazanar ta'addanci. Austin ya kuma yi alkawarin baiwa Kenya tallafin tsaro na dala miliyan 100 yayin da Kenya take shirin jagorantar wata tattaunawar zaman lafiya tsakanin kasashe a Haiti don kawar da matsalar tashin hankalin kungiyoyi. A ƙarshe, Iran tana ikirarin ta yi nasarar harba tauraron dan adam mai daukan hoto a sararin samaniya. Kafar watsa labaran Iran na kasa IRNA ta ayyana cewa ministan sadarwar kasar ya shaida cewa tauraron dan adam din yana da ratar kilomita 450 wato mil 280 da duniya. Jami'an kasashen yamma ba su da wata masaniya game da harbawa ko kuma kewayawar tauraron a sararin samaniya. A 'yan shekarun bayan nan Iran ta yi yunkurin harba jerin taurari ba tare da cimma nasara ba. Amurka ta yi zargin cewa harba tauraron da Iran ta yi ya saba yarjejeniyar kwamitin majalisar tsaron majalisar ɗinkin duniya. Kana ta buƙaci Iran ta kiyaye ɗaukar mataki da ke da alaƙa da mukamai mai linzami waɗanda za su iya harba mukaman nukiliya.
Gai da Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
dukkan wani mai sharri kowa ya fada miki bai so ki kan bai kai wani haka din ya ka ba wani inkari ina bar magana in ba hujja so baya tabuwa min sai ke maka dinga
da fatan an shakata yanzu ko ga Suleiman Muni Barma da shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba na ta tamkatawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Muni Barma a makon jiya shirin ya tabo halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Burkina Faso da irin gudunmuwar da suke bayarwa a harkokin ci gaban al'ummar wannan kasa a kashi na farko na tantaunawar wakilin sashen Hausa Hamza Adams da Usman Muhammad mai kere-keren kayayyakin fata a Ouagadougou an ji yadda ya koyi wannan sana'a da ke matsayin madogarar rayuwa a gare shi sanin kaskancin da ke tattare da bara ya sa Malam Usman ware lokaci domin jan hankulan na kasassun da mutuwar zuciya da rashin samun kulawa daga al'umma suka jefa cikin wannan haraka to kashi na biyu kuma na karshe na wannan tantaunawa zai mai da hankali kan yanayin mu'amala a tsakanin masu bukata ta musamman da yadda abin yake a tsakanin su da al'umma da kuma mahukuntan Burkina Faso
zaka iya ka jagoranci masu fama da nakasa koda ku samar da kungiya wadda za ta samu karbuwa ta bangare na gwamnati ya so in kuna da wani bukata in kuka gabatar magunaci za ku samu tallafi
to akwai lokaci da muka yi wannan tunanin da mu wata kungiya insha Allah saboda irin wannan abubuwa sanda wani yazo ya gani yayin man maganan cewa mu yi kungiya muka yi kungiya Allah da zai taimaka mana ma ko game da wurin gwamnati mu samu shiga mu samu taimako har yanzu dai ban mu hada kungiyar bane insha Allah amma akwai niyan kungiya
to mu duba sakakanin kai da jama'a fa ya mu'amalan ku yake kana fuskantar cikas ce a wani kaza gurgune a don haka ba mu yin mu'amala da shi kuna makamanci haka
a nisa wannan Allah na gode ma batun jama'a je kullu inda nake ba garin Allah da zai waye zauna yin awa ɗaya ko biyu ba wanda ya zo wurina Allah bani wannan baiwa na gode ma Allah
gaba dai jama'an ku na masu fama da nakasa anan Ouagadougou na wato Burkina Faso akwai matsaloli na san koya za ai kuna hira da juna akwai matsaloli da kuke fuskanta wanda kuke ganin har in gwamnati ko kuwa irin kungiyoyi masu bada lamuni basu taimaka muku ba zai iya maida harkokin ku cikin halin koma baya
to kwarai ku wannan tabbas haka ne gaskiya akwai wannan matsala sosai sosai ku dio ana kuka da wannan abu a kasari to dama ba aiki kake ba fara kake kai ta kaje baka samu ba to ma masu lafiya ma suka kare balle kai da ke bara dan shi wannan dole zan matsala dama wannan matsalan ba wai abun mamaki bane dole tunda koyo da gobe dai kullun a baka ai bai zai yiwu ba wanda masu baka in ba su da shi a rasi dole mutum ka samu wannan matsalan.
Akwai wasu kasashe kamar Ghana da su tarayyar Najeriya da dai wasu kasashe na yankin yammacin Afirka suna da kungiyoyi na masu fama da nakasa, kuma suna da taimako da suke samu kamar Ghana haka. Akwai shirye-shirye da dama wa hasatan na karban haraji na hanyar titi lokacin da sai ake karba, ko da kenzo an dakatar saboda wasu dalilai, amma lokacin da ake karba akasarin masu karban masu fama da nakasa ne da suka hada da guragu da dai sauransu. To kuma daga nan zuwa gaba kun iya ku koka, ko da gwamnati zai ringa tsara ku cikin wato ma'aikata karkashin sa domin ku ringa samun wato albashi a kowace wata domin tabbatar da cewa an daidaita al'amari a nan kasar Burkina Faso.
Kwarai ku, tunda ko nan din ma ba wai gwamnatin samsam bata taimakawa bane, saboda yawanci matsalan shugabannin da ke gaban ni, amma an ba shi gwamnati ta iya kokarinta. Tunda akwai ma kamfanoni ma wanda in kuka yi kungiya ku je gansu ku nemi taimako, kuna ana ba ku, gwamnatin tana iya kokarinta, to mutanen da ke gaban ne gasken ne babu ka gani, dan shi wani karo in ka shiga kungiyar karshen ta kai ka gani, amma ba wai gwamnati na iya kokarinta a fi sabilillah, kaga ko shi maka da sauransu wani karo ne gwamnati na rabawa tana bada da kasassana taimakawa, to mawanda shugabanni abun ne shine matsala.
To yanzu yanda kake sana'a haka kake dogaro da kai, san zuwa gaba ka iya a tuntubi koda wata hukuma mai bada lamuni ko ainihin gwamnati a tallafa maka, ya so ka horas da masu fama da nakasa wannan sana'a su kuma su ringa yi suna dogaro da kai.
Kwarai ku, in Allah ya yarda gaskiya irin wa'ada mu jaraba wannan da don wangi insha Allah.
In na baka dama ka bada shawara kan yanda za a kawar da wannan matsala na rashin adalci da ake muku, wani shawara za ka bayar?
To yanzu dai wa'annan dai a yadda Allah ya dora musu mutane masu imani, masu tausayi, masu sani ya kamata, kuma wa'anda aka sa gabatin a dinga kula da aikin da suke yi in suna tafiyar da aikin daidai ko ba daidai ba, shine ba shi ba gwamnati da ai.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin wakilin muryar Amurka a Kumasi, Hamza Adams, da bakon shirin na kasa dan kasar Burkina Faso Usman Mohammed mai sana'ar fata, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Agaida Suleiman Muni Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Babban jaridar kasar Ghana da Daily Graph da mu samu sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine ra'ayi mafi muni da Alan Chiremanti ya gabatar shine yin murabusa daga jam'iyyar NPP. Kwamina Batel ne ya faɗi haka. Kwamina Batel tsohon mamban majalisar dokoki wanda kuma minista ne a ƙarƙashin mulkin J.A. Kufu, ya mai da martani dangane da sanarwar yin murabusun da Kojo Alan Chiremanti ya yi daga jam'iyyar NPP, yana mai faɗan cewar wannan ra'ayi nasa na fitowa yin magana da ɗan jarida dangane da matsayinsa ko kuma dai yin ramusun ɗinsa daga jam'iyyar NPP shine ra'ayi mafi muni da ya dauka a rayuwarsa na siyasa. Kwamina Batel ya kira ga shugabancin jam'iyyar NPP da su haƙuri da wannan matsayi da ya dauka, yana mai faɗan cewar nasa ya ƙare. In na gaza zan marawa duk wanda zai yi nasara a zaɓen fidda gwani da jam'iyyar NPP za ta yi, wannan shine Chelsea daga jaridar The Chronicle, kuma sai a fito ne ya faɗa haka. Ita kuwa jaridar Herald wannan labarin tarwaito inda ta nuna cewar shahararren mai arzikin nan na kasar Kenya Mwani ya bayyana cewar ya daura aniyar tabbatar da cewar ya samar da wani ginshiki na ainihin aikin kiwon lafiya a nan kasar Ghana wadda zai faɗaɗa shi zuwa matsayin masana'antar da zai magance matsalar rashin wurin samun magani
kudi a nahiyar Afirka gabaki daya. Mr. Mwani ya dau wannan kuduri ne yayin da ya sa duda shugaban kasar Ghana Lala Ado Danko Akufo-Addo a babban taron majalisar dinkin duniya inda sun ka ainihin tattauna akan wannan manufa. Shi Mwani sanannen mutum ne wanda aka yi imani da niyyarsa da kudurinsa a duk lokacin da ya dau mataki sai ya cika wannan mataki kamar yadda ya yi a kasar Botswana. Samuel ya tabbatar da cewa ana ha maza sai ya kafa wannan cibiya a nan kasar Ghana wadda zai taimaka gabaci ɗayan kasar Afirka domin samun inganta shanin kiwon lafiya a ainihin kasar Afirka gabaki ɗaya. Wannan ne sharhin jaridar da Harad kuma da shi ne gabaki ɗaya muka so karshen sharhin jaridar na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra.
To madalla gaida Ridwan Abbas da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice.
To baba a takaice majalisar dattawan Amurka tana kokarin daukan wani mataki da zai buƙaci sahalewar duk yan jami'an kasar biyu a majalisa da zimmar kare aukuwar dakatar da ayyukan gwamnati. Sai dai kuma kakakin majalisar Kevin McCarthy ya maida hannun agogo baya. Kakakin kuma dan jami'ar Republican ya bayyana manufarsa cikin sirri a jiya Laraba. A wani bangaren kuma a daren jiya Laraba ne yan takarar shugaban kasa karkashin jami'ar Republican bakwai suka fafata a dandamalin muhawara. Kowannen su yana kokarin burge yan jami'ar wanda zai kalubalanci tsayawar tsohon shugaba Donald Trump wanda ya baiwa sauran yan takarar rata mai yawa a ra'ayin neman goyon bayan jama'a a takarar shugaban kasa mai zuwa na 2024 duk da jerin tuhume-tuhumen da yake fuskanta kan aikata laifuka hudu. Fadar White House ta ce ta kafa wani kwamitin shawara da ya kunshi fitattun yan Amurka yan asalin Afirka da zimmar inganta tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da yan Afirka mazauna kasashen ketare. Wani kudirin haɗin kai na shugaba Joe Biden don inganta haɗin kan Amurka da Afirka. Wannan yunkurin yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu karuwar shigowar bakin haure daga Afirka. A yau Alhamis ne ake sa ran dawowar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala ziyarar aikin shi na farko a fadin Afirka bayan nada shi shugaban Pentagon. Austin ya fara ziyarar tashi daga Djibouti tushen sansanin sojojin Amurka a nahiyar Afirka inda ya gana da shugabannin Djibouti da shugaban Somalia wanda Austin ya bayyana cewa sojojin kasar sun ci magagarumar nasara akan kungiyar ta'addancin Al-Shabaab cikin shekara daya wanda ya dara nasarorin da suka cimma cikin shekaru biyar.
To ban sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na asariya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni. Sai kuma injiniyanmu na wannan hantsin Jonah Kamin. Baba Yakubu makiri ne daga birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.